بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ta wadda ke daidai da 9 ga watan Jumada Saniya, hijira na da shekara 1431, daidai da 23 ga watan Mai shekara ta 2010. Wannan shi ne kasar na shida daga cikin jerin biyar karatuttukan littafin fiqhus sira na ilimin Dr. Sheikh Zaid ibn Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Amma tambayoyi ce mun ainihin wato fara karatun wannan littafi daga wurin da muka ɗauko al'amuran muqaddima, sai dai lokaci ya ƙure dabda za a kammala wannan karatu da yawa bai samu shiga ba na ƙarshe ɗin. Za mu ɗauko daga inda ya ce ya ba'adu. To bayan haka, sahabal kitabu huwa juhudul bashari, wannan littafi ne wani ƙwazo ne ko wani ƙoƙari ne irin na ɗan adam, irin na mutum. Fama fihi min sawabin fa min fadlillahi wa tawfiqi, duk inda aka ga daidai to wannan daidai ɗin daga Allah ne, daga falala ce ta Allah da kuma dacewa ce ta Allah. Fama fihi min khata fa huwa minni wa min ash-shaytan, inda duk aka ga kuskure kuwa to daga gare ni ne kuma daga shaitan ne. Wallahi wa rasuluhu minhu bari'ani, Allah da manzon shi sun kuɓuta daga wani kuskure wanda ni na yi. Was'alullaha al'afwa wal maghfira, ina roƙon Allah, Allah ya yafe mini, Allah kuma ya gafarta mini. Wa arju in fatani ajra al-isaba, Allah uharrama ajra al-ijtihad, ina roƙon Allah madaukakin sarki kuma ina fatar ko da lada na dacewa zai kuɓuce gare ni ya zama saboda ban dace ba, ban samu lada ba. Da kuma ina roƙon Allah kada Allah ya hana ni ladan ƙwazon da na yi. Wato abinda malam ke cewa shi ne, idan ya dace dacewar daga Allah ce, Allah ya bashi ladan dacewar kuma Allah ya bashi sakamako. Idan kuwa ya yi kuskure to wannan kuskure daga shaitan ne, ba ruwan Allah ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi kuma da ya kuskuren yana fatan Allah ya kau da kai kuma ya yafe mishi wannan kuskure. Yace kuma yana fatan ko da ya tabbata kuskure ɗin kenan, in bai samu lada na wannan aikin da ya yi ba saboda ya yi kuskure, to ƙwazon niyya da yunƙurin da ya yi na ƙoƙarin gyara, Allah madaukakin sarki kada ya hana shi samu wannan lada. Mu'ammilan min kulli nasihin wara khalalan, ina mai fatar duk wani mai nasiha wanda ainihin ya ga wani kuskure ko kuma ya ga wani tuntuɓan alƙalami, an yalta masa al'uzra, ya nema mini uzuri, ko da ya ce ai wannan aiki ne na mutum, dama mutum tara yake ba bai cika goma ba. Wa ya'lam anni raja'a lil haqq, sannan kuma ya san cewa ni ɗin nan mai dawowa gaskiya ne bi iznillahi, da iznin Allah. Wa ruju'u lil haqq, dawowa gaskiya kuwa min jumlatid din, yana daga cikin jumlar addini. As'alullaha jalla sha'anuhu, ina roƙon Allah wanda sha'anin shi ya ɗaukaka, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka, an yataqabbala hadha al-amal 'inda, Allah ya karɓi wannan aiki a wurin shi. Wa an yanfa'a bihi katiba, Allah ya amfanar da wanda ya rubuta wannan littafi ni kenan. Wa qari'ahu, da wanda yake karanta littafin kamar mu masu karatu kenan. Wa kullu man lahu ifhamun fi nashrihi, da kuma duk wanda yake da wata gudunmawa wajen yaɗa wannan littafi. Wallahu al-hadi ila sawa'i sabil, Allah shine mai shiryawa zuwa ga hanyar da take daidai. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin, Allah ya daɗin tsira da aminci ga shugabanmu annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dr. Zaid ibn Abdul Karim Zaid shi ne ya rubuta ainihin wannan shimfiɗa. Sunduku bari, wato akwatin gidan waya, shi ne 36177 Ar-Riyad, 1-1-3 Al-Barid al-Electronic, wato email shi ne zaid77@hotmail.com, al-fax 0-1-4-5-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7- biyar bakwai shida shida sifili. Idan ka zo daga Najeriya ne sai ka cira wannan sifili na farko sai ka sa plus 9 6 6, sannan sai ka tabbatar da 1 din 4 5 5 7 6 6 0, sai ka tura fax zai iya samun shi in Allah ya so. Ina fata an gane. A Najeriya galibi yanzu ba damu da fax ba, sai dai kar a manta akwai fax a jikin ainihin wato internet. Sai da ka inda computer ka tana hada da internet za ka iya turawa ta hanyar ainihin fax da insha Allah ta'ala. Allah ya taimaka. Malam ya ce al-madkhal, al-madkhal da Hausa an so a bambance ta da al-muqaddima. Ita al-madkhal sai a ce mata sharar fage, wato idan za a yi wani taro na suna ko ɗaurin aure a ƙasar Hausa, ai za a zo a share fagen da za a yi, ko kaga matakin farko kenan. Sannan sai kuma a taimaka mataki na biyu shine sai a yi shimfiɗa. To amma a nan shi malamin ya akasanta, ya fara kawo muqaddima sannan sai ya kawo al-madkhal. Domin haka ya kamata a bisa wannan tsarin, na farko ya bayyana dalilin da ya sa zai rubuta littafin da kuma dalilin da ya sa ya zaɓi wannan abin da zai rubuta a kai, wato cikin sira. To yanzu tun da ya bayyana wannan a matsayin muqaddima, ya yi addu'o'i da waɗanda suka taimaka mishi, ya yi wa kanshi, ya yi wa sauran masu karatu da makamantan haka. To yanzu mashiga zuwa ga wannan cikin sira ɗin shi ne zai kawo maka su ga su guda uku ne. Ya ce wa fihi ahliyatu dirasati siratin nabawiyya, zai tattauna game da muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Lallai ne karatun tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da muhimmanci, kuma ya ƙarin bayanin da malam zai yi anan. Saniyan na biyu, asbabu ikhtiyari jaziratil arab muntalaqan lirrisalati alkhatima, dalilan da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi ƙasar Larabawa a inda ya zama nan ne mazauni na manzancin ƙarshe. A ƙarƙashin wannan zai tattauna maka waɗanne darajoji ne da siffofi da dacewa ta sanya Allah ya zaɓi ƙasar Larabawa, bai zaɓi ƙasar Hausa ba, bai zaɓi ƙasar Mutu ba, bai zaɓi ƙasar Yarbawa ba, bai zaɓi ƙasar Inyamurai ba, don ya aiko da saƙo na ƙarshe. Me yasa? Salisan na uku, mizatu hatmin risalat da risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irin mafificiyar daraja da cikamakin manzanci yake da shi da aka cike da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wato abinda ake nufi shi ne Allah ya aiko da manzanni irin su Musa da Harun da Isa da makamantansu, to sai cike wannan manzanci da na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To wani fifiko ne wannan manzancin na annabi yake da shi akan sauran ainihin manzancin annabawa da manzanni da suka gabace shi? Wal umam, sannan wani fifiko ne na bambanci al'ummomi suka samu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wato al'umma annabi ta samu akan sauran al'ummomi? Kun fahimta jama'a? Wato wannan al'umma tana da wasu fifiko da wasu darajoji da martabobi a kan sauran al'ummomin da suka gabata. Ina so ku gane, kamar yadda muka fara magana makon da ya gabata, cewa idan malami academic malami ne, bayan ya faɗa maka kan darasin da zai magana, zai kawo maka niqab, wato points, mas'alolin da zai tattauna a kai, ko in kuma zai ta zai bi waɗannan mas'alolin da ya tattauna a kai, ba zai zama yana cikin haka kuma ya bauɗe zai shiga wata magana har a tashi wa'azin ya ma manta da abin da ya ce da wa'azin ba. A yadda malamin nan ya tsaro waɗannan abubuwan guda uku, za ka ga zai biya tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya. In ya gama sai da ya sake ɗigo maka wasu, sai biya tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya, da haka shi ne har ya cika maka wannan alƙawarin da yi. Ko kun fahimta jama'a? Za ka ga idan ɗan jarida ya gayyato tsoho zai lura da shi, dole ne shi ɗan jaridar sai ya sami 'yan takarda waɗanda zai rubuta mas'alolin da yake so ya tambayi tsohon. don tsohon karshen dan aka sake shi sai zai fara labarin wata gona ta rama yi mutu akai ya bata mutane lokaci wanda ba ita ake so a jira ina fata an gane dan haka dan jaridan da yaji zai saki haka sai ce to sai 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 ce mishi to ba a inda kuma gudana kaga an kance gonar raman nan in dauraga da shi sai ya fadi kakan shi sai ya ta aka je aka yi rikici a kotu a kiri daga nan ke da bai ba aka taho kara ba misali wanda ba wannan ne makasudi ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa awwalan na farko ahamiyatu dirasati siratin nabawiyya muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جزء من هذا الدين تاريخ النبي لله نقنقر لذلك كم تنقر لذلك الدين يقول الله سبحانه وتعالى الله نتأكد الأوفا كائنا كيوا وما ينطق عن الهوى شمن ذو بايا مدنى تفن زوتيا إن هو إلا وحي يوحى مدنى بيكي با وسم مدنى بني سوى لن أتمش وحي ويقول تعالى وما الله تشويك وأنزلنا إليك الذكرى موسى وكمك بالذكرى شين الوحي والقرآن بسنة لتبين للناس ما نزل إليهم دونك بيناه تاني أبن بأك سوكر مسلم idan muka dubi waɗannan ayoyi da suka zo a cikin waɗannan mabambanta surori idan ka haɗa su za su baka kyakkyawar basira akan cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake furtawa ba san zuciya ba ne wahayi ne to maganganun shi ɓangare ne daga cikin tarihin shi haka ne in ka gane cewa ashe duk maganganun shi wahayi ne to ashe tarihin shi gaba ɗaya jingina ne a ƙarƙashin wahayi sannan ayar gaba take bayyana cewa duk abin da kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi fassara ce da wahayin da Allah ya saukar to nan kuma abin da ke fassara mana shine ne ashe rayuwar shi wanda ta shafi ayyuka da maganganu wannan rayuwa baki ɗayan ta ita ce fassara alqur'ani ita ce ma'anar wahayin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ake rayuwar shi ta sha bamban da ta kowa domin cikin wannan al'umma ba wani wanda ake wahayi bayan shi kenan babu wani wanda za a maida rayuwar shi gaba ɗaya ta zama darasi gaba ɗayanta abin kwaikwayo ba tare da tantance wasu abubuwa ana zubarwa ba sai shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka malai yake wal bayanu yaqulu bil qawli wa bil fi'li wa bil iqrari ala al fi'li shi kuma bayani yakan kasance da baki a yi shi a magana yakan kasance da aiki yakan kuma kasancewa ta hanyar gani a kyale akan wani aiki ma'ana in annabi ya ga wani yana yin wani aiki ya kyale shi dalili ne akan cewa ya gamsu da wannan aiki a je a danganta shi gare shi haka in ya aikata wani abu haka in ya faɗi wata magana wasiratun nabawiyya shi hatta tadiqul amali lil qur'an tarihin annabi a cikin shi akwai aikatar da alqur'ani a aikace in kana karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama za ka rinka ganin alqur'ani ya faɗi maganganu ne annabi sallallahu alaihi wa sallam aikin shi da rayuwar shi su ne fassarar waɗannan maganganu na Allah a aikace wani zalika idan haka fali dirasatiha ahamiyatun kabira yumkin an mujmila abrazaha fi ma yali karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da girman muhimmanci wanda wannan girman muhimmanci zai yi mu tattara su domin naɗe su a cikin waɗannan bayanai masu zuwa أولا من فرق أن الله جل شأنه أمرنا في تنزيله بتدوين سورة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم السيدة سوى الله وند أنبتين شياء أو خكا يا أمر تشيمو أتكين لتافش أكل شوى مريد تتاريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته بكم عينه واتو تاريه واتو سنش بكم سنش فقال تعالى الله يتسوء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة أبن كل ياك سنشيك كاوى دروك ودنزن دمون الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمكن اتخاذه أسوة حسنة إلا بمعرفة سيرته وهديه بجوه يوقع بيكا نبي أبن كل كاوى بسي أنسى تاريه شد شروش والعلم بهذا وذاك سنوانا ليه sanin ainihin sira ɗin da kuma shirya shi ma makunu illa bi tadwini siratihi, da zai yi da sai an rubuta shi tarihin nashi, wasmihi, da kuma sunnanin shi, wa hadihi, da kuma shiriyar shi, fi qawlihi wa fi'lihi, a cikin maganganun shi da ayyukan shi, wa taqririhi, da kuma abubuwan da yake tabbatarwa, sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allah ya daɗin tsira gare shi, wa takhrijuha, da kuma an yi takhriji, an bayyana ina aka ciro wannan tarihi, menene ingancin magana kaza, menene rashin ingancin magana kaza da aka danganta gare shi. Na so Professor Boyd da ya fara wannan magana kada ya ce annallaha jalla sha'anuhu amarana, domin ya ce annallaha jalla sha'anuhu amarana, Allah ya umarce mu, to za a samu umarni kenan ƙara wanda Allah ya ce ku rubuta tarihi. Kamata ya yi amfani da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara zuwa ga rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan a ƙa'ida ta magana, idan ka ce Allah ya ce kaza, abinda ake so da ka rufe bakinka sai ka jawo magana sai a bi ƙarar Allah ya ce kaza din. Idan kuwa ka haɗa wasu nassoshi ne kai ka ciro waɗannan abubuwan daga fahimtarka, kamar yadda ya anan, abinda yake so ya tabbatar mana shi ne Allah ya umarce mu da rubuta tarihin annabi da rubuta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ayar da ya kawo babu umarnin ƙarar a ciki, to da sai ya ce a cikin aya kaza na ɗauke da ishara dangane da rubuta tarihin annabi da kuma ainihin sirar shi, ina haɗin sunnar shi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Saniyan na biyu, malam ya ce lubusu sirata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muna karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li'annaha siratu adil, domin sira ce ta babba, rajulin ku siratu a'zami rajulin arafatu albashariya, muna karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne saboda tarihin wani babban mutum ne wanda gaba ɗaya tarihin rayuwar ɗan adam ta san shi, kaje suratu sayyidi waladi adam alaihi salam, tarihi ne na shugaban ƴaƴan adam, amincin Allah ya tabbata gare shi. Kama wa qulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama, ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar alƙiyama. Wannan hadisi sahihi ne, Muslim ya tabbata shi. Kusa wani abu mamaki da sha'awa, hatta a Vatican a cikin fadar papyrus abin nan wannan Benedict kenan za a ce na yanzu, akwai ɓangaren da ake bincike game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A ƙarƙashin wannan ɓangaren akwai ɓangare da ake karatun alƙur'ani ana koyar da yaya yake, ana kuma bincike a kan shi. Akwai ɓangaren da ake karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana koyan shi, ana koyar da yadda yake, tare da cewa gaba ɗaya da wannan department ɗin ko kuma da wannan faculty ɗin, da departments da ke ƙarƙashin wannan faculty ɗin, wato da dukkan ɓangarorin da wannan yankin yake tattare da su, ba ta sun haɗa su ba ne don su karanta alƙur'ani su mishi fahimta irin ta musulmi, su karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam su mata fahimta, amma fa su da kansu suka fitar da report a 1995 lokacin Pope John Paul da cewa babu shakka Vatican ba ta musu game da prophecy, amfani kalmar da suka amfani da ita kenan, Vatican ba ta musu game da manzancin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bayan kuma da saboda sun daɗe suna bincike a kai, dukkan wasu alamomi na manzo sun gama tabbata a gare shi, sannan kuma wasu alamomin ma sun bayyana gare shi shi kaɗai, wanda ba su bayyana da sauran ainihin manzanni da suka gabata ba, sai suka ce hatta annabi Isa alaihi salatu wassalam. To a iya inda report ɗin su ya tsaya kenan, malamai masu ta'aliki da suka zo ne suka ce, sun suka ce to yanzu ya tabbata kenan, hatta fadar Vatican ba ta da jayayya game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillahi yanzu sun rage aikin jayayya da muƙabala kenan, sai dai sun bar ɗan ɓangarorin nahiyoyi na duniyar kiristoci su ne har yanzu suke da jayayya, saboda sun ci amanarsu a kan ba su fitar musu da to wannan sakamakon binciken ne zai haifar shi ne sai a yi imani da shi, ko sai malaman suka ce imani da shi da Vatican za ta fito ta bayyana zai warga da Vatican, domin daga nan da suka dawo suka ce sun gama yadda kuma shi gaskiya ne babu tantama akan haka to me ya rage shi kenan sai musulunci to Vatican ta tashi daga Vatican kenan za ta koma Islamic Center in ta koma Islamic Center papuro da kuma bai iya ko kawai ba dan haka zai koma ya zama mai kenan almajiri wanda zai rinka koyon karatu ba zai samu darajojin da yake samu ba dan haka rashin bayyana imaninsu ya biyo bayan duniya ce wadda ainihin wato kawai suka tafa a gaba suke samu ina fata an gane Allah marwakacin sarki ya taimake mu jama'a kun ji ni kenan hamsan na uku ندرس السيرة لأجل فهم كتاب الله سبحانه وتعالى هنا قرأت السيرة لصبر فهمت للتاشر الله مزلتي لأوكك إذ وهمكوا كثير من الآيات نزلت بسبب أحداث وقعت في السيرة آيوه دورة ورن نفتجوا أتكين القرآن سنسا وكان يساك مكوا موسى الأمر بس كفاروك أتاريه رأيو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد نزولها ايضا كان امتثال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمضمون تلك الآيات بمثابة شرح عملي لكيفية الاستجابة فسألنا كما باين سوكوات من آيوه حرعه في كسر شيء ايوكا دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيتي دوات من آيوه وعملتهم كما كما الشرح يلي أعيكتشي نير بيك ذا اي انفاني دوات من آيوه دون تتوناوا gabar da amsa game da matsalolin da za su tasu abinda malam yake so ya ce shine akwai ayoyin da sun sauka a alqur'ani sakamakon wata matsala da ta faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki misali hadisatul ifk matsalar kazafi da munafikai suka yi wa Aisha Allah ya kara mata yarda wannan ayoyin matsala ta faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta yaryare wani rikici kama a bayan faruwar wannan matsala an ci gaba da karanta tarihi an ci gaba da karanta ayar sannan annabi ya ci gaba da aiki da hukuncen da ke cikin ayoyin menene wannan ke fassara mana dan ya ci gaba da nuna mana yadda aiki da ma'anonin ayoyin suke kenan ko gobe aka yi wata mace kazafi wannan aya da kuma waɗannan ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin ayar shi ne sharhi da tafsirin da za mu ɗauko mai hukunci da shi a wannan zamani ina fata an gane sannan sai malam ya ci gaba da cewa lima waraba fi tilka al-ayat wato za mu iya gane irin amsoshin da za mu fitar daga cikin waɗannan ayoyi da suka zo don haka tafsira shi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tubayyinu al-ayata min haythu ma'rifatu sababi nuzuliha tarihin annabi na bayyana ainihin wato ma'anar aya ne ta yadda za a san sababin saukar wannan aya min haythu ma'rifati kayfiyatil istijaba li madmuniha da kuma irin yadda za a san yadda za a tsara ko kuma a fitar da wato tambayoyin da ke tasowa da yadda za a ba da amsar su waɗanda suke zuwa a cikin wannan ainihin wato aya yaqulu abdulhamid bin babis Abdulhamid dan Babis yake cewa rahimahullah Allah madaukakin sarki ya jiɓe shi yace wa fiqhul qur'ani karim yatawaqqafu ala fiqhi hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunnatihi wato fahimta alqur'ani mai girma na da alaka da fahimtar yadda rayuwar annabi take da kuma fahimtar yadda sunnar shi take wa fiqhul hayatin fahimtar rayuwar annabi kuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يتوقف على القرآن كما دعا لك بيبدا ايهم اكي فهمت القرآن من ذا عبد الله سوى اتيه مكا كينا بذاك ايه فهمت القرآن وانا ابو ذا جدا دي بسيكا دكو تيم بذاك فهمت القرآن با سيكا دكو تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن شيء القرآن النظرية النبي كما لا يوشي اتتي عملية ومن النظرية واتو القرآن بياني دوكو تيني اما نوي بسرسو me ma'anarsu ya ake aikata su da tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta fassara tarihin rayuwar annabi kuma ayyuka ne wadanda su kuma za ka ruɗa ganin su ba za ka iya gane yaya suke ba sai in ka karanta alqur'ani don haka fahimta alqur'ani na da alaka da fahimtar sura na da alaka da fahimta ainihin alqur'ani wa fiqhul islam yatawaqqafu ala fiqhihima sannan kuma fahimtar jumlar musulunci gaba daya na da alaka da fahimta alqur'ani da kuma ainihin fahimta sira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kunga so da dama aya za ta zo a yadda zaka dauki aya ka fassara ta sai ga din an kai aya gaban annabi ba haka take nufi ba sallallahu alaihi wasallam so da dama hadisi zai zo a yadda zaka dauki hadisin ka fassara shi sai ga an dauki hadisin an kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ainihin hadisi yake nufi ba dauki masalar hijira yadda za mu zo mu tattauna a kai ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun bayyana hijira hadisai da dama sun bayyana hijira ayoyi da dama sun yi gargaɗi game da mutanen da suka sake suka mutu a ƙasar kafirci da su hijira ba innal ladina tawaffahumul mala'ika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها معنى مثلا من بس كذونا أكركشن كافرتي كافرتي يحنى سيهم أيك المسلمتي سألا يأتي مس أرانا الدباء بيكرسو نيسا كو كذونا أكركشن كافرتي نيسا بكو المسلمتي يد أكي سوا سيكي أو من كسان كيما سيرو ميني أولا من كسا sai Allah ya ce ni yasa da ku yi hijira ba yanzu wannan aya tana cewa ai hijira ko da ta cewa ai hijira tana cewa kuma me take cewa hijira dole ce in ba za ka samu tabbaka addinin ka ba idan ka karanta wannan aya imani ya dube ka ka hada kayan ka za ka yi hijira to yanzu ka karanta ne nazariya doka ka karanta ne fassarar dokar sai ka je ka dubi aya tarihi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba zama a wata ƙasa wadda take an nana shi aikatar da musulunci 100% ko ba a hana shi ba ya zauna kuma an nana shi to yanzu sai ka aji da kanta haka kenan sai ka fara tunanin da ya zauna a wannan ƙasa me yake yi da'awa yake yi a cikin dama ta da'awa guda 100 sun toshe guda 95 kwaya biyar suka bar mishi ita ce lokacin hajji kawai wanda gubirgiyo gaba ɗaya hana shi wa'azi a kai aka ce gaba ɗaya ya daina ya tsaya ya daina ɗin amma yana da amal yana da fatan akwai wata dama da yake samu ita ce in an zo aikin hajji to dokar jahiliya ta hukunta a bar kowa ya yi abin da yake so mai kalan kuwa ya zo ya yi mai wasa da kura ya zo ya yi mai sai da laya bata ya zo ya yi to a wannan lokaci shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da yanci waɗannan irin dama ɗan kaɗan da ya samu yana yin addini a kuntace sai ta sa sai ya haƙura da ya haƙura ya yi hijira da har sai lokacin da aka yi haƙura za a kashe shi ba wannan lokaci ne Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yin hijira yanzu ka ga ashe kai ma sai ka duba a tsurkucin ƙasar da kake ciki ta kafirci da zalunci kana samun damar isar da saƙon Allah a wani lokaci ko ba ka samu idan ba ka samu gaba ɗaya to bai halatta ka zauna ba idan kuwa kana samu ko ɗan yaya sau ɗaya a shekara irin yadda yake samu sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ka zauna hijira ba ta tukuna amma ka zama baka fahimci haka cikin ayar ba sai ka yi ne sai ka dubi sirar shi idan ka tashi yin hijira kuma sai ka ɗauko wani hadisi da ke cewa al'amari zai kasance nan gaba zai fi alheri ga mutum ya zo da dabbobin shi a ainihin wato kan dutse ya zauna a tsakanin ainihin labu yana rayuwar shi ta addini ba ruwan shi da kowa sai ka tashi ka ce zaka je ka sari daji ka je ka zauna a nan ne kasar da zaka kafa addinin musulunci sai kai tunani a lokacin da annabi ya fara ba da umarni a hijira a wannan lokaci ina ya ba da umarnin a tafi kasar habasha kasar kiristoci a yadan ne zaka gudu daga bama guje ka tafi wurin kirista sai dan abu daya ba haka ba kafirci kafirci ne amma sai dan abu daya yanzu kai abin da kake so shi ne ina ne zaka samu kai addini da lumana babu zalunci bama guje ya hana ka amma kirista zai baka wannan damar don haka sai annabi ya tura suka tafi wurin wannan sarki bai ce ku tafi wurin sarkin nan saboda shi kirista ba ne a'a cewa ya ku tafi wurin sarkin saboda baya yadda a yi zalunci wanda duk baya yadda a zalunci wani to tabbaci ba zai zalunta ba kun ba a shi a nan yanzu in ka dubi hasken tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama za ka gane ashe kuskure ne ka ɗauko wancan hadisin da ke bayyana in ka tashi hijira ka tafi jirgin dutse ka je ka zaman ka yafi alheri sai ka ce ashe ba ma'anar wannan hadisin ba kenan ko kuma lokacin na wannan hadisin bai zo ba tukuna da saura don haka sai ka dubi kana da yancin kai gudun hijira ka tafi wata ƙasa ka zauna ko ba ta kiristoci ce kai addininka yau akwai malamai da yawa jama'a daga ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Masar da ƙasar Syria da Lebanon da makamantansu sun yi gudun hijira sun koma Ingila suna karantar da addini a can an fi sauraren su a can ba tare da tsangwama ba fiye da yadda za a saurare su a waɗancan ƙasashen ashe kun ga yanzu wannan hijirar ta su ta yi kama da waccan ke ƙasar kafirai ce suka gudu tare da cewa can ma ƙasar kafiran akwai nata irin dokokin amma nata irin dokokin bai ainihin kife gaba ɗaya a daina yaɗa manufa ta addinin ba na'am da annabi ya tashi hijira kuma ina ya sake tarowa shi da kanshi madina ya taru ita kuwa madina zama ne na gaban gambiza akwai kiristoci da yahudawa akwai maguzawa iri-iri masu bautar rana da wata da taurari da aljanu da mala'iku da gumaka ya zo zauna ta me yasa saboda akwai wasu ƴan tsirarin musulmi ƴan kaɗan amma suna da ƙarfin da za su marabce shi ya yi amfani da su ya taka tsamin da zai hau ƙololuwa ya yi kira zuwa ga addinin Allah ashe kun ga idan babu karatun wannan sirar ta annabi sallallahu alaihi wa sallama irin waɗannan ayoyi waɗanda suke fitowa da zafi matasa su ɗauki zafi a kai ashe ba za a taɓa gane ma'anarsu ta haƙiƙa ba to sannan kar a manta da waccan ayar da muka karanta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim ashe duk wata aya da ka karanta ka ga ga iya abin da ka fahimta game da ita to zo ka dubi tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ma maganar shi in ma aikin shi in ma ganin shi ya kyale dalili ne akan cewa wannan shi ne fassarar wannan ayar idan tunaninka ba fassarar ka suka wa ajali sun saba wannan ayar menene ke wajibi a kanka ka bar naka tunanin ka da ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ina kokarin ne in hada mana maganar da malam yake cewa tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam na da alaka da sira sira na da alaka da tarihi idan kun fahimci haka jama'a babu yadda za a fahimci ɗayan biyun sai an hada gaba ɗaya ko to fahimtar waɗannan guda biyun gaba ɗaya kuma sai malam ya dunkule sai ya ce su ne abin da ake kira da kyakkyawar fahimta ta addinin musulunci a yau duk inda ka samu matasa a ɓangarori na duniya sun riƙe wasu nassoshi ne waɗanda duk inda ka kai ka komo sai ga cewa ba za a koma a dubiyawa tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake za ga saɓanin haka ne amma annabi da kanshi ya yi fama da irin waɗannan matasa lokacin da aka zo ana rubuta sulhul hudaybiya a daidai lokacin da aka sa bismillahir rahmanir rahim sai shi wakilin kafirai ya ce wannan kirdidi ne ba mu san wani bismillahir rahmanir rahim ba abinda muka sani bismikallahumma sai sahabbai suka fara ɗaukan zafi mu ba musulmi ba ne musulmi ba ne ɗaya mu musulmi ne to a kan mu za a yi mana wannan wulaƙancin bismillah ma dai shugabtaka a ce ba a yarda da ita ba aka ci gaba wannan shi ne sulhin muhammad manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da suhail dan amr wakilin mutanen maka suhail ya sake miƙewa ya ce ba mu yarda ba mu ba mu san ka da sai muhammad dan abdullahi in mun yarda kai manzon allah ne ma ya yarda kai sai sabon ka fara ɗaukar zafi su umar yanzu su umar ne za su jawo annabi aya ba allah ya ce kaza a wuri kaza ba ba allah ne ya ce kaza ba kai ba kaza ba ne mana yanzu kenan shi ake kokarin fahimtarwa da abin da Allah ya saukar mishi ko to kullum haka matasa suke to idan ba a samu regulatory body ba idan ba a samu wanda zai rinka daidaita musu tunaninsu ba to waɗannan ayoyin da su za su ɗauka su yi duk abin da za su yi kuma suna ganin suna da hujja ne mai ƙarfi haka duk mutumin da ya karanta business administration idan ka miƙa mishi constitution ɗin Najeriya na 1999 in ya karanta zai fahimta amma zai yi shirme da yawa a wurare masu ɗimbin yawa amma zai iya turanci kuma yadda ya karanta ya fassara haka ne amma abin yana buƙatar wani ƙwararre a kan wannan constitution don haka sai an samu lauya wanda ya karatu a harkar tsarin mulki shi ne zai iya fassara kaza ya ce wani kaza fassarar shi da kai daidai ne, amma ma'anar kuma da yadda ka dauka ta, saboda kaza, saboda kaza, haka alqur'ani yake. Ina fata an gane. Dan haka malam yake cewa rabi'an na hudu min al-usul allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, daga cikin ka'idojin da suka wajaba ga mutum ainihin ya san su, ma'rifatu al-'abd li nabiyhi, bawa lallai ne ya san ainihin annabin shi, بعد معرفة جيل ربه ودينه بايه يصنع بنجده شبع الدينيش متى كي أكوني نسانيكين كسان الله كسان الدين الله فمن كسان النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ينادى جتكين كائد جوات أدفك الدول نيمة اليسانس من المتصف صلو جوزو مين يتعمل هم المغانا بعد جمع وابدان داني دا سنن النبي أبو سائلين ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سائلين ba a bisa arifa ba, wato ba a bisa kai zafin kai da ɗumin kirji ko kuma tsabar ƙauna irin ƙauna ta ɗan bid'a ba, wanda saboda ƙauna ya ka ji wani ya ce saboda ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daina zuwa sallar juma'a. Me yasa yake? Saboda akwai almahajirai suna zama a ƙofar masallaci ranar juma'a, suna bara, suna ɗan amina da banzara dan amin, to da yaji an faɗa haka sai shi ma sai kasin sallar juma'a, da yaji an faɗa dan amina da banzara sai shi ma, to kaga in ya shi ma shi bai sallar juma'a ba, shi bai bar waɗanda suka yi wasa mishi ruwa sanya ba, to tunda zai jawo wannan irin asara to sallar juma'a ma ya daina yinta. Yanzu kaga wannan ya san annabi ne ba a bisa ilimi ba, in ba haka ba sahabbai a shaida duk sun mutu, in aka kira sallar annabi na riƙuwa sai su faɗi su mutu, inda su ba sun yi shi suka jira shafiya sai gani ko kun fi jirga jama'a. Saboda haka ya kamata a ce ka san annabi a bisa ilimi, ba san irin na shauki ba. Ina fata an gane. Dan za ka ga ko yanzu ka zauna da irin waɗannan mutanen, da an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ji ya fara shesheka, sai ga ya fara birgima, me ya zafi, to ba ka natsu ka ji an faɗa abin da ya faɗa ba, kana birgima ko kun fahimta jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Malam ya ce ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tatabannanu khamsata umuri, sannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tattaro sannin abubuwa guda biyar. Idan ka san abubuwa guda biyar game da annabi sallallahu alaihi wa sallama, to ka yi mishi kyakkyawan sani na ilimi. Alif ko alhamza, abu na farko shi ne ma'rifatun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nasaban, ka san annabi ka san waye shi, waye mahaifin shi, waye kakan shi, waye baban kakan shi, shi tattaɓa kunnan su waye, shi jikan wane ne daga sama, faruwa ashrafin nasu nasaba, ya fi mutane gaba ɗaya girman nasaba wajen daraja. To abu na farko da ake so ka sani game da shi kenan. Kaga yau akwai mutanen da suke ushaku ne, wato masoya manzo sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda da an faɗi sunan za su faɗi su suma, za su yi birgima. Amma in ka cire Muhammadu ɗan Abdullahi ɗan Abdulmuttalib bai san gaba ba, abin da ya sani kenan Muhammadu ne ɗan Abdullahi ɗan Abdulmuttalib, amma bai san nasaba shi ba, bai san salsala ba, bai san ya akai ta inganta ya akai gaba ba. Na fata an gane. Ba'un ɓangare na biyu da ake neman ka sani game da shi, ma'rifatu ami wa maqami wiladatihi, ka san shekarar da aka haife shi, ka san wurin da aka haife shi, wa mahajirihi, sannan kuma ka san ainihin wato wurin da ya hijira zuwa gare shi, ka san Madina, ina Madina take, yaya Madina take. Misali jama'a, shekara hudu da aka tafi aikin Makka daga nan jihar Kaduna, sai aka samu ainihin wani mutum ana zuwa Madina kawai sai zaman shi, don an fara kai shi Madina ne sai zaman shi kawai, ana zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin a shiga masallacin ana cewa ga masallacin annabi kawai, sai ya zauna daɗe irin daka da gindiɗin nan kawai, ya zaman ɗan shi kawai, jikin shi ya mutu saboda asalin ishku, saboda tsabar soyayya. Ta shi kai sallah ya ce ina jikin shi ya mutu kuma. Aka yi jiyin duniya, to za a tafi aikin hajji ya ce ina, ba zai iya ba ma ai gaba ɗaya kuma shi kenan, shi yanzu ya zama ba komai ba balaka a jikin shi tunda ya zama sallacin annabi, saboda haka zaman shi baya yin sallah. Baya yin sallah, bai tafi aikin hajji ba, ba a yi hajji ba, da aka tafi kai shi ke sai ga hukumar mara lafiya din da aka bi shi a mutun da ya gani sallallahu alaihi wasallam da aka zo wurin taron malamai a bara hukumar alhazai sai shi shugaban hukumar alhazai sai ce malamai ku yi kokari ku sanar da mutane su san addini a bisa yadda ya kamata yake ni ba malami bane amma ga abin da ya faru wata shekara yanzu malamai haka din nan ko daidai ne sai na ce ba daidai bane sai sai haka ya kai da kai can da aka dare aka ci gaba da magana bayan awa biyu sai ce yanzu saboda tsadar ƙaunar manzon Allah mutum ya kasa yin sallah ya kasa yin aikin hajji a ce ba daidai bane jama'a an girmama manzon Allah kenan sai na daga hannu sai aka cewa na ce sai na yi magana sai na ce tsakani da Allah ita sallar manzon Allah ake wa ko Allah aka ce Allah na ce to da Allah da manzon Allah wace gaba aka ce Allah na ce to ƙaunar na ƙasa ta sa an ƙi baitawa na sama saboda Allah an yi daidai ba yi daidai ba na ce saboda haka wani mutumin da ya yi daidai ba na ba sai an ba mu daidai ba kuma ne mutane ƙaunar annabi din ita ce tun da ka zo Madina ga irin ladabban da ake majina na Madina ga irin ladabban shiga masallacin ga yadda ake tsayawa gaban kabarin annabi da ladabi da addu'a da zikirorin da ake yi wannan ita ce ƙauna amma a bisa ilimi amma kun kashe mutane jiki kun kashe mutane laka manzon ka ga masallacin annabi ka faɗi jikinka ya mutu sallah azhar din ba kai ba mutane ne sun hallaka al'umma ba wannan kenan lallai ka san ina aka haife shi yaushe aka haife shi da ya tashi hijira ina yaje ta'un gaba ta uku ma'rifatu hayatihi an-nabawiyya sanin rayuwar shi a matsayin shi na annabi ina son ku gane wannan shine bangare mafi muhimmanci na rayuwar shi gare mu sanin yadda yake kafin wannan lokacin na da muhimmanci ne amma ba muhimmanci na kwaikwayo ba don haka abubuwan da ya aikata kafin lokacin da ya zama annabi to ba shi ne abubuwan da Allah ya alakanta mu da zai shi ba zama mun fahimci wannan da kyan misali annabi yana fita yana halwa kafin ya zama annabi wannan halwa a yanzu ba su daga cikin sunna ka ce za ka keɓe kanka a wani wuri ka koma ainihin kana halwa wannan ba ibada ba ce amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ne a lokacin wahayi bai zo gare shi idan wahayi ya zo gare shi ya sake zaman halwan nan bai sake zaman halwan nan ba to an umarce ka ne da ka kwaikwaye shi daga lokacin da aka aiko shi zuwa sadda ya rasu sallallahu alaihi wa sallam ka sani rayuwar shi ta annabta an gane وهي 23 سنة سنة شكروا 20 دقيقة فأي سائل لماذا كان نبيا ورسولا بنينين يكفن شيء النبي بنينين يكون يكفن شيء منزو فهو تحني على ملعب كين سيكي يميد شيء النبي يكون منزو سنن جيرهم لماذا أرسلا ولماذا دمي أكا أيكوشي كما دمي أكا أيكوشي دوام مرابو أسامر da menene ya kasance annabi manzo shine da wahayin da Allah ya mishi na alqur'ani da sunna da me aka aiko shi shine an aiko shi da tauhidi me yasa dan ya tsarkake duniya daga ainihin bautar wanda ba Allah ba a dawo zuwa ga bautar Allah malai ce faqad ursila bi tauhidillahi ta'ala hakika an aiko shi ne da kadaita Allah madaukaki wa shari'atihi da kuma shari'ar Allah almutabanna li fi'l al-ma'muri wadda ita wannan shari'a ta tattaro aikata dokokin da Allah ya ce a yi da tarkin muhalliyar da kuma barin abubuwan da Allah madadakin sarki ya hana da ursila rahmatan lil alamin kuma an aiko shi ne don ya zama rahama ga ainihin dukkanin halittu rajihin min dhulumati shirki wal kufri wal jahl domin ainihin fitar da su daga duhu na shirka da kafirci da kuma ainihin jahilci ila nurul ilmi wal iman zuwa ga haske na ilimi da imani wa tauhid da kuma kadaita Allah hatta wa nahnu bi dhalika maghfirat Allah wa ridwanu har su samu ainihin gafara Allah da kuma ainihin yarda Allah ta hanyar bin ilimi da bin tauhidi wa yanju min iqabihi su kuma tsira daga ainihin uqubar Allah wa sakhtihi da kuma fushin Allah معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقودنا إلى تجمع قلبي ودن من قلبي إنك سنس قدار بيرقون كايو النبي كتاوى سني صلى الله عليه وآله وسلم ودن من قلبي كدوديس أكتي سنن نصبشي إيه عيش لك أكلمشي سبب أكا حيثيش بإند أكا حيثيش بإند يجد رازو أغريش بقوم سنن يبدأ رأيوش تأنب تاتك سنشي sannan da sanin menene ya bai da shi annabi kullum yanzu sannan da sanin manufar da ta sa Allah madaukakin sarki ya aiko shi to idan ka san shi a bisa waɗannan ka'idoji to wannan sanin zai ja mu zuwa ga waɗansu abubuwa ga su kamar haka alhamdulillah abu na farko an nakuna aksara mahabbatin wa tabjilan wa ihtiraman wa tawqiran lil habib al mustafa sallallahu alaihi wa alihi idan muka san annabi a bisa hasken waɗancan gaɓoɓi da aka faɗi to za mu kasance mun fi kowa ƙaunashi mun fi kowa girmama shi mun fi kowa mutunta shi wa tawqiran mun fi kowa ladabi gare shi na farko aksara mahabba za mu zan muna da yawan soyayya gare shi sallallahu alaihi wa sallam wa tabjilan da kuma girmama shi za mu mutunta shi tun daga zuci har gaɓoɓin mu wa ihtiraman da kuma mutunta shi ba shi alfarma wa tawqiran da kuma ainihin nuna madadi gare shi sallallahu alaihi wa sallam wa yakunu hubbuna lahu sallallahu alaihi wa sallama an ilmin sanin mu ko kuma soyayyan mu da za ta kasance gare shi za ta kasance ne saboda mun san shi sani na ilimi walaysa an atifatin ba wai kawai sani ne wanda ya taso daga ainihin wato ɗumin ƙirji ko zafin kai ko kuma tsabar ishku irin na ainihin so ba marufa wanda ainihin aka gada fa hasab wa hubbu an ilmi domin soyayya soyayya irin wadda ta faru ta hanyar kasan ainihin wato mutum yau hudbin batulu da shine son da ake so shine son da ake so ku duba jama'a idan aka samu wata mahaukaciya kyakkyawa farakar mai kyakkyawan gashi aka ji aka yi mata wanka ƙas da aka yi mata wanka ƙas aka sa mata kaya masu tsada aka yi mata kitso mai kyau aka kai ta salon aka gyara ta da aka zai sai aka ɗaga maka fuskarta ka ga ɗan ƙaurinta da ƙafafuwanta da ƙunshi da ƙundarta da sauran sai aka fita da kai ko yara ko kana san ta to in yawa ne sai sai ka ce eh in yawa ne sai ka ce eh to ka ga wannan ko so ne na afisa ina fata an gane ba so ne na ilimi ba don baka san ta ba amma ka bari ta warake ka yi magana da ita ka duk jama'in da za ta baka yawa take ko sun fi ta jama'a galibi soyayyar da mutane ke yi soyayya ce irin ta soyayya wata mahaukaciya ne baki bai san ta ba kawai ya ga wasu rumuzi ne wasu abubuwa ne ganin suka ba sha'awa bai san cewa kwarkwar da ke ba ta da hankali ko sun fi ta wannan da kyau don duk wannan adam nata da kyanta da kitso da ƙunda da wane ne don sa ƙunshi da sauransu idan tana cikin kwaikwayinta na hauka ya zauna da ita zai bai aure ta ba zai yadda ba don haka ashe ka ga ya san ta amma ne ba sani na ilimi ba abin da ake neman mu san annabi sani na ilimi sani na ilimi kuwa jama'a ba zai yi kawai saboda mun zauna a wurin maulidi ko kuma mun je maulidi da zagaye an yi hayaniya kawai mu dawo muna cewa Allah ƙara annabi daraja ko ba ka san shi ba ita kanta darajar da kake roƙon Allah ya ƙara mishi ba ka san ta ba ina fata an gane domin da za a kawo maka wata sunna a lokacin tashi a ce maka to amma ga shi kana aske gemu shi kuma ya aje gemu kuma ya yi umarni da aske gemu tun daga ya aje gemu kuma ya yi umarni da aske gemu da za a kawo tun daga nan za a fara rikici da kai ba za ka yarda ka ji wannan sunna ba to ka ga ashe kamar yadda mawaƙi yake cewa lau kana hubbuka sadiqan la ata'atahu inna al-muhibba liman yuhibbu yuti'u da a ce da gaske kake son shi ba ka yi musu biyayya domin musu wani na gaskiya yana bin wanda yake so ne don haka jama'a a ce wannan ƙalubale ne mai girma gare mu da ke karantar da yara islamiyya da matan aure a gauna a ringa karantar da su sira domin su samu sanin annabi kyakkyawan sani wanda zai haifar da ƙauna ta gaske. Sai mu dawo da dubiya ta mas'ala. Wata mas'ala a baya wadda malam ya ishara a kanta a can baya a inda yake magana a kan cewa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da rubuta tarihin annabi har ya zo ga inda yake cewa a yi aiki da sunnar shi da shiriyar shi a wajen aiki a wajen maganganu da ayyuka da tabbatarwar shi sannan sai ya ce ya takhrijuha. Idan muka zo za mu karanta ko mu karantar da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata mu gane kamar yadda shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wani ɓangare ne na tarihin shi kuma mun san cewa wasu hadisai sun faru ba ingantattu ba ne. Wasu ingantattu ne wasu abubuwa sun shige su wanda ba su inganta ba don haka sai an yi amfani da rayuwa ta ilimi an take tsaba daga ainihin tsakuwa yadda ta shige ta in ba haka ba ta tuwon ba zai ciye ba. Haka tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai abubuwa da yawa waɗanda suka shishige ciki waɗanda ba su inganta ba ba wai shi annabi ne ya saka su ba a'a annabi ya bar tarihin shi lafiyayye amma garin isar da labaran ko kuma wasu mu'azzu masu muguwar manufa sun shigo da wasu abubuwa waɗanda suka gurɓata wasu ɓangarori na tarihi wasu al'amuran kuma ma gaba ɗaya idan ka dube su ka danganta su ga tarihin sai ka ga sun zubar da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misali yanzu wani ɓangare na tarihi nashi da ake cewa lokacin da ainihin waɗannan ayoyi suka sauka na ƙarshen suratul najm da Allah yake cewa fara'aytu Lata wal Uzza wa manata thalithatan ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Allah yake Lata da Uzza da manata ta uku din nan waɗannan gumaka da kuke bauta waɗanda ba Allah ne yake a bauta musu ba sannan kuma da mala'iku da kuke cewa ƴaƴan Allah ne ƴan mata amma ku kuma ba ku san ƴaƴa mata sai ƴaƴa maza yanzu wannan kun yi wa Allah madaukakin sarki adalci anin ya halice ku in zo kun bauta Lata da Uzza da manata a can kuma ba ku san ƴaƴa mata amma shi kuma kun ce yana da ƴaƴa mata kun yi wa Allah adalci wannan rabo ne na zalunci. Sai suka ce a cikin wannan iskar da nake kawowa don in ƙaryatar da ita sabda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta wannan aya shi kenan sai shaitan ya jefo mishi wani karatu sai ya haɗa da shi sai ya karanta gaba ɗaya da ya gama karanta tilka idan kismat wato a fara'aytu Lata wal Uzza wa manata thalithatan ukhra sai ce tilka al-gharamitul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja waɗannan manya-manyan gumaka to mu ma musulmi muna fatan su cece mu. Wannan dan Allah bai karanta wannan karatun bayan ya karanta wannan aya ya lissafe sunan gumakan sai kuma yace tilka al-gharamitul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja waɗannan ya ɗaukaka gumaka to mu muna fatan su cece mu a ranar alkiyama. Da sai kafiran Makka sai suka ji daɗi to yau dai annabi ya yi wa'azi na haɗin kai don haka da ya je ya yi sujuda a ƙarshen suratul najm inda ake sujuda su ma gaba ɗaya sai suka daɗi sai suka yi sujuda. Da zo mu yana cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka tabbatar da ingancin wannan baka bayyana ƙarya ba ne kana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da gumaka a matsayinsu na annabi kuma ya yarda da cewa ranar lahira za su yi ceto har shi ma da musulmi suna neman cetonsu. Idan kuwa ka ce wannan ƙarya ce to sai a nuna maka cewa to akwai irin waɗannan ƙarurorin suna da yawa a cikin sira. Idan kuwa ka ce wannan ma gaskiya ne don duk abin da ya shafi annabi in dai an ce daga annabi ne gaskiya ne to kuma yana lazimta ka yarda da annabi ya yarda da bautar gunki kenan. Don haka sai ka ƙaryata wannan to yanda ka ƙaryata wannan ya na so ka gane cewa shi malaman hadisi da suka ƙaryata ba sun ƙaryata ne a karan farko don sun bi yadda maganar take ba sai don sun bi ƙa'ida ta ilimi ita ce bibiyar salsalar islam da aka samu matsala daga nan sai suka ce to shi ma matanin sannan ga tashi matsalar domin malaman hadisi yadda suke bincikar ainihin islam haka kuma suke ba da muhimmanci ƙwarau da gaske game da ainihin bibiyar matani. Yanke da dama za ka ji sun ce wannan hadisin ya isnadin ya inganta amma matanin akwai nakara a ciki ake yadda suke aiki akan isnadi haka suke aiki akan matan sabani yadda suke tunani kawai idan sun hukunta isnadi shikenan sai su koma su hukunta matan malaman hadisi ba haka suke ba Allah madaukakin sarki ya gafarta musu idan kun ga wannan magana abin da nake so in ƙara tabbatar mana a ne ita ce lalle ne musamman na abu sakani na ilimi idan ga cikin lazumin sani na ilimi kun ji waɗancan ƙa'idoji ko to sannan kuma duk abin da za ka bincike na tarihin shi da wata mu'jiza da ta faru gare shi da duk wata gwagwarmaya da ta faru to sai ka tabbatar da cewa wannan abin ya tabbata ko kuwa bai tabbata ba in bai tabbata ba to ka cire shi ba shi daga cikin tarihin shi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin al'amuran da tarihin annabi zai kai mu ko kuma wato abin da sunan tarihin annabi zai kai mu zuwa gare shi akwai ba'in at-ta'assi bihi sallallahu alaihi wa sallam kokarin koyi da shi wa nahnu ma'muruna bi liqtida'i bihi sallallahu alaihi wa sallam min sunni an umarta mu ne da mu koyi da shi قال تعالى الله مروكتين سيديته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة فذكر الله كثيرا حقيقة تجاوهم كوري واكسوا كوريكو تبدا من ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما وين يكون ذا وين يكي فاترا يكي كاور حقيا ذا الله أرام الله را وين يكي فاترا يكي رام الله را لافيا sannan kuma mutumin da yake tuna Allah ko yake ambaton Allah ambato ne yawa mana duk mutumin da yake da waɗannan siffofin guda uku siffar farko ita ce yana fatan ya haɗu da Allah ranar lahira siffa ta biyu ita ce yana fatan ya je lahira lafiya kalai siffa ta uku ita ce yana ambaton Allah ambato ne yawa to duk wanda yake da waɗannan siffofin to manzon Allah ne a dinkin shi sallallahu alaihi wa sallam وجعل سبحانه وتعالى التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم دلالة محبة الله سبحانه وتعالى الله مدعوك كيفرتي يا سيد يقول بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أدنه بكيموني زيادة أو مرشي الله أدن مدعوك كيفرتي إذا كان أقول بكل مرشي فأمر بكيني أدن غجي فسرى وكما قلنر الله إلا أنه بداد وإلا الله ومن ترامر shine dinshi da kokowar kimmashi dalili ne a kan ƙaunar Allah madaukakin sarki Allah yake in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum yake musu in dole da kake kuna son Allah to ku dini Allah zai so ku Allah zai gafarta muku zunubai jama'a kun ji a ce fadin son Allah da baki da'awa ce kamar yadda Yahudawa suke cewa nahnu أبناء الله وأحباؤه يقول نفسه يا الله كما نقول يا أهل الله وأنا من كيتي دعوة في الله يكي قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل يسعى الله يكي أجد جدك بذنوبك إذا كنت أهل إذا كنت أهل أفنك أفنك شوى مو نفسه يا أهل الله mu ma su kaunar manzon Allah ne sunan kungiyar mu kungiyar Ishaqu duk ba a nan take ba abinda ake so a gani shine yaya kake game da bin sunnar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine babban matakin da ke alanta wa Allah kana kaunar Allah shine alamar da Allah ya sanya mana da za mu gane kai mai kaunar Allah ne da mutum shi wa wa'ada al-muta'assin bi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi muhabbatihi wa maghfirati dhunubihi hada a cikin wannan aya Allah ya yi alƙawari ga masu kaunar manzo sallallahu alaihi wasallam to masu kaunar da shi da cewa zai so shi kuma zai gafarta musu da gudan shi ولم يتمكن من التأثي به إلا بمعرفة سيرته وهي تأيوا من كل شيء في موسم تاريخه صلى الله عليه وآله وسلم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب جاء من دواجه باوى يواسي بشي تيكوى الشيء الواجبين كل بذي بذيه أثن ألقوي بشي بشي ألقوشي أنه يتم شيء هذا مواجب وإذا وجب التأثي وجب ما لا يتم إلا به idan har ya wajaba a yi koyi da shi ya wajaba ɗin kuma to wajibi ne a yi abin da ba zai yi a yi koyi da shi ba sai an san shi da zai ma'arifar sirra shi da sanin tarihin shi. Wannan magana tana da matuƙar muhimmanci da tsaya ma'ainihin farise ta jama'a. Kabiji a yau matasa da ke son wasu ɗan kallo ko wasu gwaraza a wasu fage na waƙa ko kuma na wasu al'amura na duniya. Kamar da na faɗi a karatuttukan baya, a yau hatta kai ɗan kallo kan buɗe website a kan intanet. Sunanci da komai da inda za ka ga video clip sun sanya maka abubuwan da zai kawarki don loda su da safe, da irin rigar da ya shawara zai sa, da irin sabulun da zai wanka da shi, da irin tun ɗin da zai taga kanshi, da kuma ina taga kan naki ina zai karkatar da gashin kanshi. Abin da ya sa yake yin haka saboda ya san yana da masoya a duniya, waɗanda su kuma masoyan nan suna son komai ya yi su ma su yi, domin yin haka ne zai tabbatar musu da cewa suna son shi. Mun kenan sai kawai shi. Idan har mun ga annan haka a yau wanda mun gan mutum, za ka ga waye ya ainihin wato sa kanshi ya zama kamar kan mahaukaciya, yana kiran kanshi Bob Marley. Me yasa? Saboda haka Bob Marley yake in ya zo yana waƙa irin parody, saboda mai saboda suna a ce ya zama wani haka ne. Ko da haka ba, idan ya zo wucewa ya sa riga ɗan ƙallo, in ya sa riga 16, in ka ce rashin number 16 na bell na bell, ko da yana biyu wani haka, mana yanzu kai ka yadda ma shi shi ne wancan, ka yadda tun da kai da shi ne wancan kafirin na Brazil ko na Spain ko makamantan haka, to yana jin daɗi ina ga musulmi. Shin ba mu fi dama cewa mu yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to amma yana zubi mu koyi da shi sai mun san shi. Ke kuni da shi shi ne alamar sunayya, alamar da Allah zai so. Yanzu waɗannan ɗan bid'a da ke cika tituna duk shekara a garurukan musulmi suna hayaniyar banza da rufi. Na ɗaya dai tukuna cikinsu babu mutum ƙwaya ɗaya wanda za ka samu tun daga malamin cikinsu har jahilin cikinsu, wanda ya zabe a kan sanin cikakken tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙife da ƙife. Wannan magana ina yin ta a buɗe babu ƙaidi, tun daga malamansu har jahilansu, tun daga masu hankalinsu har marasa hankalinsu, tun daga wawayensu har waɗanda suke da sauti. Ba wanda zai tsaya ya bincike tarihin Annabi ƙeta da ƙeta sallallahu alaihi wa sallam. Ba wanda zai miƙe a masallacinsu ya ce ya jama'a, na daga cikin lazimin ƙaunarmu da Annabi da za mu fita mai lidin shi shi ne mu rinƙa raya sunnar shi. Ya ga sunnar shi ta ce kaza, sunnar shi ta ce kaza, gaba ɗaya a cikin tsarin wa'azinsu da da'awarsu ba a bin irin waɗannan kalmomi. Shi suna yaudara kansu ne, suna ƙasa mutane lokaci ne. To idan ya zama kuma ahlus sunna a fuskanci kun zama haka, ba ku da bambanci da su. Ina ma'ana a takaice, yau ahlus sunna nawa ne suka ba da muhimmanci game da karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, game da tacewa, game da in an gano tarihin nashi a tashi a aiki da kaza ɗin. Yau ahlus sunna ne sunna suke haɗa su faɗa har su tafi police station. Har na katafawa ɗan sanda su ne za su yi musu hukunci a kan wannan sunnar da suke faɗa da ita. Ahlus sunna a masallacin ahlus sunna, da limaman ahlus sunna, a ƙungiyar ahlus sunna, a ƙarƙashin kwamitin ahlus sunna, an kasa sirrin da wannan rikici. Ina ma'anar sunna. Duk abin da ya kai ga haka fa shi ne ba a karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A yau za ka sami shugaban ahlus sunna ya aske genin shi gaba ɗaya, ya bar genin iya gaba, ko kuma ya bar genin can a ƙarƙashin haɓashi. In ba ɗaga haɓashi ko ba da ya ka hanga ba, wani ma in ka ɗaga haɓar sai ka haɗa da tabaran hangen nesa, saboda gashin gaba ɗaya bai yi taƙin da shi ba. Da sunanci a wannan ne genin na sunna, kuma shi shi ne shugaban ahlus sunna. Ina ma'anar koyi a nan. Sai da haka matsalar koyi da kwaikwayo ita ce ƙashin bayan ƙaunar da Allah zai nuna maka, ita ce ƙashin bayan samun gafara da rahama, ita ce ƙashin bayan wannan addinin da muke. Idan ba ka bin sunnar shi ƙarya ne, ko ka ce kana son shi ko kana son Allah. Sake tuna da wata waƙa da yake lau kana hubbuka sadiqan ma ata'atani, ba da gaske ne kake son shi ba kayi mishi ba'a. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u, domin wanda yake so yana ainihin kwankwayo ne da biyayya ga wanda ainihin bai so. Duk matar da ka aure ta ba ta son ka da za ta bi ta ba, za ta rinka saba maka da gangan ka rabu da ita. Haka ko ba haka ba? Haka ne. A tsawon da kai da kake musulmi ba ka jin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kana ƙin yi wa Annabi biyayya ne don baka san shi ba? Eh, to kai ƙoƙari ka san shi. A'a, kana ƙin biyayya gare shi ne domin ranar alƙiyama ba ka ƙaunar ya cece ka da kuma kawo kanka asara. Don haka dole ne ahlus sunna a tashi a yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan sani a bisa ilimi. A yi koyi da waɗannan abubuwan. A siffantu da siffofin shi na jiki. A siffantu da siffofin shi na tafiya. A siffantu da ɗabi'un shi wajen abubuwan da yake so da abubuwan da baya so. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son turare. Sai ka gwada a rayuwarka kana son turare? Saboda yadda yake ƙaunar turare, ana ce ce mukan gane Annabi ya ji ƙwararo kaza, idan muka biyo ƙwararon sai mu ji ƙwararon ya dushe, ya ainihin dushe da ƙarshi. Amma su ba Annabi sai gari ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son turare. Kana son turare? Ko kana bari ana jin wari daga jikinka? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin ɗabi'un shi, yana ainihin bari gini. Kana barin gini ko kana askewa? Yana cikin ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa fararen kaya sallallahu alaihi wa sallam, yana sa jajaye, yana sa baƙaƙen kaya, yana sa takalmi na fata, yana sa hula, yana ɗaura rayuwa baki, yana ɗaura rayuwa tsari. Shin ko kana ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'un na Annabi sallallahu alaihi wa sallam? Sannan wani abu da za mu fahimta daga cikin waɗannan maganganun da na gaba misali da su, na daga cikin fitaccen koyi gare shi shi ne, in an ce yana son farin kaya, yana son baƙi, yana son ya ja, yana son ya kore, yana son ya kaza, kar ka ma ce ɗaya ɗaya. Ka rinƙa lawwanawa da gwargwadon yadda yake lawwanawa. An ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa takalmi ƙasa ciki shi ne kofi. An ce yana son ya takalmi faɗi shi ne slippers. Kai ma sai ka sa wannan yau ya faranta sa wancan shi ne koyi da shi. Yana sa rawani ya faran, yana sa hula ya faran, yana sa baƙin rawani ya faran, yana sa farin rawani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ɗabi'un shi ba ya yin sauri a wajen tafiya, sannan kuma ba ya yin tafiya ta taƙama. Kana yin irin wannan tafiya? Ko kuwa tafiyar ka tafiyar taƙama ce? Ko kuwa tafiyar ka tafiya ce ta banna gaza ta rashin motsuwa? Waɗannan su suna daga cikin abubuwan ba waɗanda sai ka yi kowane da shi a su, sannan ne za a fara tsallaka magana ko koyon shi a wajen sallah, ko koyon shi a wajen azumi, ko koyon shi a wajen aikin hajji, a wajen aƙida, ko koyon shi a wajen zikirori. Sannan yaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zaune da matan shi, ya yake zaune da ƴaƴan shi, ya yake zaune da sahabban shi, yaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake, yana dariya kuma ba ya dariya, yana murmushi ko ba ya yi? Shin kullum murfi ta fuskar da yake kamar nan gan mutuwa ya zo gare shi? Duk sai mun bincike waɗannan ɗabi'u waɗanda muka gano haka ne mu kwaikwaye shi a ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya taimaka. Mun yake cewa har ma yau khalifa na biyar a siratu ilmin wasi'in yadkhulu fihi wa yanbaghi tahta liwa'ihi kulli al-umum al-shar'iyya fa min khilal al-sira yumkin ma'rifati ma yali. Mana yake tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilimi ne mai faɗi wanda ilimi masu yawa suna shigowa cikin shi. Sannan akwai ilimi da yawa waɗanda suke maƙalƙalewa a ƙarƙashin tutar karatun tarihi. Kullum al-umum al-shar'iyya kai dukkan ilimi na shari'ar musulunci ma gaba ɗayan su suna kewayawa ne a ƙarƙashin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk wannan ƙara da cewa har da ilimi na rayuwa ba. Domin wani abin mamaki kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo, duniya nan babu wani ƙarfe da ke motsawa da kanshi. Duk wani ƙarfe da kaga yana motsawa, yana motsawa ne da ƙarfin jaki ko ƙarfin alfadari ko ƙarfin doki. Don haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da Alƙur'ani, aka karanta Alƙur'ani a cikin hasken ilimin da ya zo da shi, aka sami ilimin da za a iya haɗa ƙarfe da ƙarfe guda biyu su yi amo wani da wani su yi jini,
a samu wani karfe ya bi a wani tashi su yi aiki sai aka ce ma ana kiyashi da abubuwan da suka fi ne asali idan za ka ce generator sai ka ji an ce karfin doki kaza idan za ka ce air condition sai ka ji an ce karfin doki kaza saboda asali ba doki ake sawa ana kora shi yana kewayawa shi kuma yana kewaye na'ura kaza da haka ake yin injin niƙa da haka ake yin siga da ake kira tarayyar doki na garkwaila za a sanya ainihin ana kaɗa doki ne yana tafiya shi doki yana biyo ainihin injin shi duk waɗannan abubuwa rashin fasaha ne yadda duniya take ainihin fama da su a duniya babu wata fitila yadda take da haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda ta fi aci balbal haske mutar aci balbal ita ce fasaha mafi haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da yake tudu'u zalama bil isha'i ka annaha manaratun mamsa rahibin mutabattali yake matata tana yin haske idan ta shiga duhu ta haskaka wannan duhu hasken nata yake kamar hasken fitilar Reverend Father wanda ya koma daji yana bautar Allah shi ko Reverend Father a jahiliya yana samun fitila ne a ci balbal sai tsora ta a saman ɗakin shi sai ta ringa balbali don a san akwai ƙarin akwai wani a can yana ibada wannan ita ce fitila mafi haske a jahiliya don haka ji Imran ƙarfe yana kwatance da ita yana son ya kwatanta matar shi tana da haske sai yake kamar wannan ne kamar wannan wutar wannan wutar duk haskenta ba ta kai hasken glove 40 yards ba duk haskenta ba ta kai hasken glove 40 yards ba wanda shi ne mafi ƙarancin glove mai haske a hasken ja yiri da wannan jama'a jiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka karanta alqur'ani aka ido ilmomi a cikin sunnar shi wanda da haka ne aka samar da duk wata fitila a yau mai haske a ƙarƙashin haka aka samar da duk wata madatsar ruwa a yau wadda ake iya tace ruwa a aika da shi duk inda ake so cikin gaggawa a raba shi kuma a duk inda ake so a lokaci guda duk wannan a ƙarƙashin wannan haske ne a ƙarƙashin wannan hasken na zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam da musulunci aka samu fasahar da ɗan adam ya kwaikwayi tsuntsu yake tashi da nauyin da yake tsuntsu ba ya iya ɗaga irin wannan ɗan adam ya koyi wannan ne daga fasahar da Allah maɗaukakin sarki zai da ita a cikin alƙur'ani a ce menene nake tsuntsu sura annabi sallallahu alaihi wa sallam ilimi ne mai faɗi wanda illoli na addini da rayuwa suna tattara a cikinta abin da nake tsuntsu kenan don haka fa min khilal sura yumkin ma'rifatuna yali a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu san waɗannan ilimomi masu zuwa alif na farko al'aqida za mu san ilimin aqida ilimin aqida shi ne sanin Allah da siffofinsa da manzanninsa da al'amuran da annabi ya ba da labari ko Allah ya ba da labari za su faru ko suka faru tun farkon duniya har tashi تجمع أهمية العقيدة والتركيز على التوحيد لدراسة السيرة النبوية الشريفة حقيقة من يمكن العقيدة بكما أيضاً بقطع أكل كراتين تيهيدي ما أيضاً بيّنها كأرى وبيّن بيّنها كراتين تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يرى اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعقيدة في دعوته بمشيّن بيّنها كراتين تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم zai ga irin yadda mamman Allah ya ba da muhimmanci a cikin da'awar shi game da aqida wa kaifa anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bada'a bi tawhid da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara da tawhidi da shagala nafsuhu bihi kuma annabi ya shagaltar da kansa da karantar da tawhidi akthara hayatihi an-nabawiyya a mafi yawancin rayuwar shi ta annabta amma ya kamata mu tsaya sosai mu gane daga cikin ɓarnar da ta samu yan bid'a ita ce magana da masali a ɗazu rashin karatun tarihin na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su damar suna bawa wasu ilmomi muhimmanci waɗanda ba su ya kamata a ba muhimmanci ba ko da kuwa waɗannan ilmomin suna da muhimmanci yanzu kuɗin kaɗa ko waɗannan ƴan boko waɗanda suka haɗa kansu yanzu ya suke cewa suna da aya ta musulunci amma su fi kasar da su karatun musulunci ba amma suna faɗa da duk wata da'awa wadda ta zo tana kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ku ga cewa daga cikin abu mafi zafi gare su shine a zo ana magana aqida saboda su yake sun gano cewa magana aqida tana raba kai domin an zo magana aqida za a ce kaza shirka ne to shi kuma wannan da ake so a hada kai da shi yana yin wannan shirka, sannan ya yanke shawarar da zai tuba da wannan shirkar ba, kuma kuma sai mun yanke shawarar cewa tafiyar mu ba za ta yi ba kuma ba za mu yi nasara ba sai an hada da shi, don haka sai dan mu hada da shi ba tare da ya gudu ba sai muke da abin da magana shirka. Sannan akwai wani shi kuma dan tsibbi ne, ya yanke shawarar ba zai daina tsibbi ba, da kuma mun yanke shawarar cewa Allah ba zai ba mu nasara ba sai da shi, don haka dole ne mu zo magana akan yan tsibbi. Akwai wani wanda yake shi kuwa bid'a ce yake aikata a cikin addini, ya kuma yanke shawarar wannan bid'a ba zai daina ta ba, mai kuma mun yanke shawarar cewa Allah ba zai taimake mu mai nasara ba sai mun haɗa kai da shi, don haka sai mu zo da wa'azi akan bid'a. A ƙarƙashin wannan kullum suna wa kansu kirari da cewa su ba sa magana aƙida don aƙida na raba kai, amma ga malam na cewa shi kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da muhimmanci akan karantar da aƙida fiye da komai, ya shagaltar da kansu wa'azi dangane da aƙida mafi yawancin rayuwarsu ta annabta. Ashe daga nan za ka gane gurbintaka ta duk wata da'awa yadda ake yin ta ba a bisa haske na annabta ba. Mutane da suke tunanin cin nasara, cin nasara tana da ka'idojinta wanda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa mata, ba kai ne za ka shimfiɗa ba. Idan za ka shiga jami'ar Ahmadu Bello, idan kake sai ka zo da credits kaza, sai ka zo da cut marks kaza ko points kaza, sannan sai ka samu maki kaza in aka zo maka verbal interview, idan duk ba ka samu waɗannan sharuɗa ba, amma kai kuma ka cika wasu sharuɗa shi ne kai ma kana so ka taimaki ƙasar ka ne, kana kishin sardauna, kuma kai ɗin ne kana da fatan alheri ga malaman jami'ar nan, shin wannan dalilai za su sa a ɗauke ka ko kuwa waɗancan dalilan na ita jami'a? Sai da haka ku daina yaudarar kanku, in na ce ku daina yaudarar kanku ina maganar masu maganar haɗin kan musulmi, gaskiya haɗin kan musulmi ajanda ce wucin, amma kuma ƙa'ida a wurin Allah idan kuna son a haɗa kan musulmi ne don a yi nasara, ga Allah yana da ƙa'idojin cin nasara, daga cikin ƙa'idojin cin nasaran shi ne a bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce. Sannan na biyu a karantar da mutane a bisa tsarin da Annabi ya karantar da mutane. Sannan na uku a yi taka tsantsan kar a ba da kafa ko misƙalar zarrafin game da shirka, game da bid'a, game da fasikanci. Yanke mun san cewa mutum yana tare da mu, amma ya shahara shi ɗin nan ɗan luwaɗi ne, ya tabbata shi ɗin nan yana Rotary Club, ya tabbata shi ɗin nan ɗan Freemasons ne, ya tabbata shi ɗin nan fasiki ne neman mata yake, a'a kuɗin da yake kawowa ma muna tuntuɓe da'awar da shi, mun gano cewa kuɗin fata ne. Ya jira a ce to tun da dai yayi ana son a ci gaba, wani ba a haƙura a za baki a yi shiru a kai da kai game da waɗannan abubuwa, in aka yi nasara a gyara waɗannan abubuwa. Wannan take nadariyarsu, wannan shi ne teorinsu ko kuma shi ne tunaninsu, wannan kuskure ne. Wallahi jama'a duk mutumin da muka san cewa wannan mutumin kuɗin da yake kawo mana mu gina da'awarmu ko masallacinmu ko fata ne ko rashin gaskiya, to mu fito ƙarara mu nuna ba za mu karɓa ba. Ku zo mu magana ya kawo mana mu gina masallaci, zakka da take wajiba Abubakar Mahmud Bini wani ya kawo mishi yake ba zai karɓa ba, don me? Ba kuɗin fata ba ne, ba hoto ne yake da shi yana biya ba, amma yana da motoci ne da ke dakon biya, malam yake ba za a karɓi zakkar shi ba. Haka ya kamata ne. Amma tunanin cewa to a karɓa daga baya in komi ya gyaru, yanke ya san cewa kun san kuɗin shi na biya ne, kun karɓa kun gina masallaci bayan shekara 30 ku zo ku ce mishi sai dai kuma Alhaji ya kamata ka bi tsoron Allah da Allah ka daina sana'an nan, bayan ya gama gina muku makarantu da masallatun shekara 30 zai fahimce ku, zai fahimce ku ba. Amma ranar farko da ya kawo aka ce ba za a karɓa ba, me dalili? Yana da tangiya, yake ya tuba ya daina har abada, da duk wata hanya da ya san yana samun kuɗi yadda baka halatta ba, yadda malam bai sani ba, shi tsakanin su Allah ya datta da rai. Ya kawo zakkar malam ya karba, ya sa musu albarka kamar yadda Allah yake hujjan amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa yusalli alayhi. Ka karbi zakka daga dukiyar su, ka karbi sadaka, ka ainihin musu addu'a, ka tsarkake su, ka yaba musu. Malam ya musu haka. Waɗannan su ne ake kira al'ulama'ur rabbaniyyun, malaman Allah waɗanda ke karantar da tarbiyya da hasken da Allah ya saukar wa annabawa. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, babu abin da zai kai mu zuwa ga gaci sai bin ka'idojin addinin, ba wai kullum muna tunanin a haɗa kai, kullum muna tunanin a daina sukar juna. Na'am, idan sukar juna ce ake suka, bai halatta ba. Amma a'a, idan wa'azi ne ake game da shirka da wasu musulmi suke bin su daina, don mene ne za a daina yin shirka? Don mene za a daina wa'azi game da shirka? To waɗannan mutanen jama'a, wallahi garin gaya muku, yau tafiya ta yi tafiya har sun kafa wata ƙungiya tun daga jihar Plateau da Nasarawa, Kaduna, Abuja, suna nan suna yawo suna yaɗa farfaganda. Yanzu sun kafa ƙungiyar haɗin kai tsakanin musulmi da kiristoci ne a kan a daina cewa kiristoci kafirai. Shi ne wani littafi nan da muke da shi, malamin ya ce na'am innahum kuffarun ya doktor, ya yi rabbi ne zuwa ga wani profesa irin waɗannan da ke cewa wai ba inda Allah ya kira kiristoci da Yahudawa kafirai. Wai don haka a daina ce musu kafirai, su ba kafirai ba ne. Wai dai a rinƙa ce musu Yahudi da Nasara, don in an ce musu kafirai sai an fusatar da su an harzuka su. Karanta lam yakunul ladina kafaru, lam yakunul ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina. Ma'ana ne wannan magana ko ije ɗaya bai sauka ba, ko ije ɗaya bai kai ba, don ga shi a lam yakunul ladina da kafirai Allah ya fara zuwa ahlil kitabi, ya ce lam yakunul ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Kafin ya faɗi mushrikai sai da ya fara faɗin ahlul kitabi, don haka kirista kafiri ne, dalilin kafiri ne, babu dalilin da zai sa yin, saboda ana son haɗin kai da su da neman zaman lafiya da su a daina ce musu kafirai. Suratul Ma'ida da Ali Imran da suratul Nisa, waɗannan surori su ne surorin da suka sauka da ilimin bayan suratul Baqara ta sauka a Madina. Madina kuma daba ce ta Yahuda da kiristoci. Sauka annabi ke da wuya aka kira taron haɗin kai na samar da yarjejeniya ta zaman lafiya. Tare da yin zaman lafiyar da yarjejeniyar zaman lafiyar, suratul Ma'ida ta sauka. Ta kira su kafirai, ko bata kira su ba, ta kira su ni'imal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam. An tsine wa kafirai daga cikin bani isra'ila, tsinuwar farko annabi dawuda ya fara musu, Allah ya umarce shi, ta ƙarshe ita ce annabi isa ya musu. Waɗannan bani isra'ila suna nan cike a Madina, a cikinsu akwai sahabbai bani isra'il ne. Amma mai Allah ya ce ni'imal ladina kafaru, waɗanda suka kafirta daga cikin suwa, daga cikin bani isra'ila, a ce yanzu ka ga tsino da ta shafi wannan sahabin ba, amma duk wanda bai zo wani musulunta ba fa tsino ta shafe shi. A ce duk waɗannan da aka yi zaman yarjejeniya da su, a ce duk gaba ɗaya Allah ya saukar da alƙur'ani da annabi an tsino masa albarka tare da ana nan akan haɗin kan. Saboda haka ganin ido zai hana a ci kai, tafiya wannan ita ce ƙa'idar Allah. Kowaye kai sai Allah zai maka gaskiya, kowaye Allah zai jin kunyarka. Na biyu kenan, na biyu ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sadirun. Wannan ayar tana cewa a yaƙe su har sai sun bayar da jizya. Ya ce daga cikin ahlul kitabi Yahudu da Nasara, sai dai duk kalmomin ya ce la yu'minuna billahi, ba su yarda da Allah ba. Wannan ya yi condemning ɗin su, ko ba condemnation ba ne, ya yi girgiza su. Sannan a ƙarshe ce wala yu'minuna dinal haqq, waɗanda ba sa bin addinin gaskiya. Ake daga cikinsu akwai dattijan da yake girmamawa ƙwarai da gaske. Na taɓa zuwa gidansa akan wata buƙata wadda ta kai ni. Sai muka zauna sai ce yana neman dama da zai zo ya same ni har gida. Yana ganin gaskiya saboda Allah ya min baiwa ta basira ilimi da bayani. Amma kaɗai abin da ba na jin daɗi ba cikin wa'azi na nake cewa kafirai. Ita wannan kalma ta cewa kafirai yake hatta faɗin daga kiristoci da yahudawa tana kore su daga karɓan addini. Nake to ina so dai ka gane na ɗaya tukuna na ya kai ma ƙaidi da cewa wa'azin a ƙarƙashin Ƙur'ani da Sunna ne. Ƙur'ani da Sunna kuma sun yi ishara zuwa ga waɗannan kalmomi. Na jawo mishi na ce lam yakun allazina kafaru. Ne mishi bayanai a kai kamar yadda na gaba. Na jawo waɗannan ayoyin. Nake to yanzu idan gaba ɗaya na ce ni albani na tuba daga faɗin kafirai. Amma yanzu na koma kawai Ƙur'ani zan rinƙa karanta ina fassara ba sharhi. To yanzu na zo lam yakun allazina kafaru. Ya zan ce. Ya zan ce lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiya humul bayyina. Kafirai daga cikin ahlil kitabi da mushrikai. To yanzu ka ban faɗa haka to ya zan faɗa. Shi Arab da haka ta fara. Kuliyan zuwa zan fada. Yake ke yana ganin irin waɗannan surorin sun sauka ne a lokacin da Allah ya ɗauki zafi a Makka tsakanin shi da kafirai. Nake a'a ba haka bane ka duba gani ba daidai bane. Waɗannan ayoyin akwai na Makka akwai na Madina. Kuma na Madina ɗin nan da suka zo suratul Baqara tana daga ciki. Ayarta ta hudu ko ta biyar ɗinta ayarta ta hudu sai da kuma magana akan kafirai. Suratul Nisa a Madina ta sauka ta yi magana akan kafirai. Suratul Na'ida Ali Imran wadda ta yi ta magana akan Yahudi da Nasara. Na ce mishi wato ran ke da ya ce Allah maka baiwa tun muna yara muna ƙanana. Ka zama ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a ƙasar nan a cikin siyasa da jagoranci. Amma ina son ka san cewa baka karanta addinin musulunci da ko kaɗan. Don haka addinin musulunci ba a mishi hawan ƙawara. Ina ganin hawan ƙawara da kaiwa addini shi ne ya kai ka ga irin wannan gurbiyar fahimtar. Ina gada ka tsaya a matsayinka na ɗan agaji a addini in rikici ya taso. Da tsakanin gwamnati da talaka ka rinka shigowa kana zama ainihin mediator ko mediator ko wane ne a tsakani da zai fi alheri. Amma wannan hanyar da ka ɗauko ina tabbatar maka da cewa ko malami ne ya ɗauko da fiyayi shi balle kai da baka karatu addini ba. Don haka gaskiya saboda Allah kamar wannan hanya. Sannan na biyu mutanen da suke amfani da ku a kan su cimma waɗannan buƙatun suna da munanan manufa ga addinin musulunci nau'insu na farko kenan. Nau'insu na biyu kuma suna son su yi amfani da ku don ku haɗe musu kan mutane su yi mu su kuma tafi sama suna zalunce su ko kuwa suna miƙo muku abin da za ku yi gidajenku a sharasha da fenti sai fenti ne da dariya don na samu ana ta fenti a gidan dama. Ya kake kenan. Wallahi. Manufofi ne guda biyu akwai ƴan Rotary Club da ƴan Lion Club da ƴan Freemasons waɗanda manufarsu in zai ce su rubu ga addinin musulunci. Akwai kuma waɗanda su ƴan siyasa ne da masu mulki su kuma manufarsu ita ce a gaumar musu da mutane lafiya don su gaba da mamaye tunaninsu da kuma ɗora musu abin da suke so ba tare da tsayar baya ba. Sun kafa ƙungiya. Ƙungiyar nan tana daga cikin ƙungiyoyin da babu ƙungiyar da ta samu karɓuwa a Najeriya kamar ta ba ta yi mamaki. Ta samu kuɗi kuma tana kan samun kuɗi kuma suna shiga cikin jami'o'i da manya-manyan makarantu suna kamfanin waɗannan aƙidojinsu. Kun ga wannan yasa nake cewa akwai babban aiki na samar da malamai waɗanda suka tsayu a kan ƙafafuwansu domin su yi tarbiyyar matasa a cikin jami'o'i da waje domin su iya tunkarar waɗannan ƙalubalen. Domin wannan ƙalubalen ƙungiya ɗaya ta MSN za ta iya tunkara shi ta wargaza shi yayin da za a zo makaranta a ce an zo ne a yi taro sai a ce a kira kiristocin makarantar a kira musulmin makarantar. Amma fa ina so ku gane su fa musulmi suna ke kokarin su sassaita, amma su kafiran cikin tafiyar ba sa sassaitawa kun kala zarrafi. Maka a Abuja akwai ɗaya daga cikin abokaina da aka yaudare shi ya shiga irin wannan tafiya, na kaɗa na waya, amma sai daga ƙarshe na fahimci cewa yana mugun samun kuɗi, mugun samun kuɗin da yake yana da wahala ya dawo da gari. Na ɗaya wato cikakken duk da za a yi taro, duk taron da za a yi za su yi cikakken shiga ta addinin Kirista, amma shi kuwa a da shekara fiye da 15 da ta yi yana da goma wanda ya tuna waɗannan ayyuka, amma a yanzu biya koma ya ƙirin da goma. Sannan duk wata shiga da ka sani da ahalin sunna suke naɗa gaggon wanda ya ƙarfi makamantan haka, duk da ya lalace su yanzu biya koma ya zama abu ɗaya. Sannan matan shi tana sa dantin ɗaukan hijabi a da da niqabi, a yanzu ta koma tana sa makalolin a wuya shi ne ɗaurin da hijabi ga shi nan. Sannan matan shi na fito mai ƙyaurin ra'ayin addini, amma a yanzu tana yin gaisuwa mai sutura. Allah ya sa kafin gaisuwa mai sutura ita ce tun da zai izala sun ce birka sa babu teku ko kuma boko ba za a yi tikan ba, to shi ne sai a ɗanyi mai sutura haka, shi ne mai sutura muke kiranta. Ina fata an gane to duk wannan shugantakar jama'a ta biyo bayan jawo su da aka zuwa cikin wannan ƙungiyar da nufin cewa in suna ƙyama su zai su kawo gyara a ciki. An san cewa kana zaune a Abuja duk shekara da ya ɗauko kuɗin zuwan gidanka 400,000 zai zama maka kame-kame, sai a ce to shi kenan ga wasu ainihin flat za a maka gwandon su yanzu za ka siya, sannan za ka biya su ne a cikin shekara 20 yanzu ka fara da 200,000 kawai. Kafin shekara biyu sai da an buɗe maka hanyar da za ka biya waɗannan gidaje, ka tashi ka je kai manya-manyan waɗannan ka zuba haya, sannan kana hawa manya-manyan motoci. Wannan ce maka a toye tare a ƙarƙashin wannan ƙungiya, an kawo taron ba ka da laka da ka iya kafewa ka yi tsayawa a kan manufarka. Lokacin da suka zo suka yi mini talla shigowa cikin tafiya, sai na ce a ni ba zan shigo cikin tafiya ba don ni ba na shiga cikin ƙungiya, amma na yarda duk sanda za a yi tare zan zo a matsayin mai ba da contribution. Sai suka ce a'a, duk sanda za a yi tare zan zo da kaina, ba ni son kuɗin mai na mota, zan sa ba ni ɗakin hotel, ba ni son a ba ni kuɗin envelope da zan koma da ke yanzu da mai, duk sanda zan zo ni zan zo da kaina. Kawai abinda nake so ga lambar waya ta kai kolin tex, akwai tayo a gari kaza a makaranta kaza, kawai za ku ji ni zan zo ba ruwan ku ko kwana nawa ne ya rika kaina. Sai suka ce a'a, saboda waɗannan abubuwan da ake maka su ne abubuwan da za su laufasa zuciyarka tun kana da zafi har ka dawo kai sanyi. Wanda ya ga budurwa tana sai da ƙofai a gaban uwarta yana son ta, amma tana da ƙaurin ra'ayin ba ta son shi, kullum ya zo sai ƙofai yana yi mata wasa ba ta kula shi. To da yanzu in ya zo siyan ƙofai sai ya kawo naira 100 sai ya bayar, sai ce mata to ta sai ƙofai na naira 50 ta yi sadaka, naira 50 kuma ta riƙe. Kai ce sadaka maganin bala'i, wato shi ya shiga bala'in soyayya ne. Ana nan yana yi kafin tafiya ta yi sauran nan da kanta ta ce kai dai ka cika naci ka turo iyayenka ka zo don aure ka. Sai ce to ai shi dai sadaka yake maganin bala'i kuma ta yi kenan. Dukkan hannun da zai karɓa zama ina son zuwa muku wallahi baka isa ka daure ba, karka sake a yaudare ka ka ce haba ni a ai wallahi sun yi kaɗan a'a kar ka fara kundin za a baka kalashi a baka kalashi a baka kalashi cewa wallahi ba su isa ɗin da na ƙarya ne wata wanda za ka iya faɗi ba, don haka ku kiyaye wannan da ke gaba. Waɗannan mutanen suna bi suna roɗar da ainihin mutane, don haka ba a magana aƙida a cikin tafiyar tasu, ba a magana dangane da bid'a, ba a magana dangane da sunna. Waɗannan suka ce suna so zan yi musu lacca game da ainihin karkasuwar bid'a, amma suna so idan na haɗa lacca tare da turanci ne suna so in turo musu ta email. Ni kuwa dama ina da lafiyayyen lacca ta wajen shafi 30 da turanci akan bid'a, kai muna gama magana shi kenan sai na tura.